yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Kama su sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar za su iya samun watashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar kamar su Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a Kaduna, Najeriya, tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Yau da gobe. Jama'a sauraron barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A yau za mu yi da hankali ne akan zaɓen ƙasar Ghana. Al'ummar ƙasar Ghana da za su kada ƙuri'arsu ranar Asabar 7 ga watan Disamba na wannan shekarar ta 2024 don zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu. Wannan zaɓe na zuwa ne a lokacin da 'yan ƙasar ta Ghana ke cike da fatan samun sauyi daga matsin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki, wanda yawan basussuka suka taimaka wajen jefa ƙasar. Akwai manyan 'yan takarkar guda biyu da ke neman maye gurbin shugaban kasar mai ci ɗan shekara 80 da haihuwa, wato Nana Akufo-Addo. A cikinsu akwai tsohon shugaban kasar John Dramani Mahama, wanda ke son dawowa a karo na biyu da ke takara a ƙarƙashin jam'iyyar NDC, da kuma mataimakin shugaban kasar mai ci, wato Mahmudu Bawumia, wanda ke takara a tutar jam'iyyar NPP. Sa'an nan da sauran 'yan takarkaru 11 da ke fafatawa a ƙarƙashin inuwar sauran jam'iyyun ƙasar. Ga tattaunawa da muka yi game da muhimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin mutane ko al'ummar ƙasar Ghana mazauna Najeriya kan zaben ta ƙasar Ghana. Ku biyo mu cikin ajin namu don jin yadda tattaunawa ta kasance. Cikin ajin namu na tare ne da Ahmad Abdulrahman Kumasi, Hamdala Habib da kuma Ramatu Ahmad, dukkansu da Kumasi, wato 'yan Ghana mazauna Najeriya, inda za mu tattauna da su akan siyasar Ghana. Barkanku da shigowa.
Barkanku.
To, ina son fara da Malam Ahmad Abdulrahman domin ya gaya mana shin yaya siyasar Ghana take.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Siyasar Ghana mu fara tun daga 1968, lokacin da dai muka fara ganin siyasar Ghana. Alhamdulillah, lokacin ku kubushiya a zuwa yau muka fara siyasa. Shoroni Shezu. Shoroni Shezu ya takura ya shekara 10 yana kai. Da shi fida gama komai, ya gane ta sa kan kafan can za ta yi tsaka mukuradiya, ya kirawo aka kafa party. Za a je kuma zagaye na uku kenan. Ya zo sai a stand sheti. Ya ce shekara 4 kuma alhamdulillah ga sai kokari ya fito da mu.
To, bayan da John Rawlings ya karfafa Ghana kuma ya sa ta tsaya da kafafuwanta a shiga mulkin demokradiyya gadangada a halin yanzu shekara ta 2024, inda a wannan watan Disamba ake shirin sake sabon zaben shugaban kasa, wanda ake tunanin ko dai su din da suke kai mataimaki ya zarce wato Mahmudu Bawumia, ko kuma tsohon shugaban kasa John Mahama Rahman, shi ma wanda yake tsohon shugaban kasa ne kuma ya tsaya takara a wannan karan shi ma ake ganin kudai daga cikin su Allah ya ba su ta'a. To yaya tsarin shugabanci yake a Ghana? Daya ne kaman da na Najeriya inda muke da shugaban kasa da 'yan majalisu da gwamnoni?
A'a, akwai bambanci. Mun tsarin da muke yi muna rabi kaman na Ingila kaman na America, da mun bamu da gwamnoni shi regional commissioner, kaman bamu da state shi region muke da shi, kaman da Najeriya ke da region, yana tura su ta suka bar mu da region.
Bayan shugaban kasa sai 'yan majalisu.
Sai 'yan majalisu.
Eh,
ya alhamdulillah.
Kuna da 'yan kananan hukumomi da kuma
kasu. Muna da su. Muna ce musu MP, suka ce musu ko MP ake ce musu
kashi. Members of parliament.
Yawa, parliament amina.
To ya kuke ganin irin salon 'yan siyasar a bana? Yanda suke gabatar da yakin neman zaben su da kuma irin alƙawuran da suka yi idan an zabe su.
Kamar yanda dai aka fara maganar siyasa, da alƙawarin da aka ɗauka na mata haka ana cikawa, domin Allah ba wai da an gama siyasa kawai an ci yakin zabe an gama an watsi. Komai kasuwanci, mata sun ci gaba a kasuwanci, gurin aikace-aikacen gwamnati mata suna da ƙarfi a ciki sosai a Ghana. Ba kamar sauran ƙasashen waje da muke da su ba. Muna da ƙarfi sosai a Ghana akan mata da suke ayyuka da sauransu da maganan kasuwanci.
Assalamu alaikum, sunana Hamdalu Tabib. To game da 'yan takarkarin da muke da su a Ghana, muna da John Rahman Muhammad, muna da Mahmud Bawumia. Farko lokacin da John Rahman Muhammad ya yi shugaban ƙasa, mun ga irin rawan da ya taka, saboda ya taimaka ma mata harkar lafiya, ilimi na yara, ya gyara ƙasa tituka, alhamdulillah. Don wajen tek ɗin nan, in zaka tsallaka dandanan mota zai ɗauke ka zuwan shi yayi gada, ko kai waye sai ka bi ta gada sannan zaka shiga tek junction. Mahmud Bawumia su suke kai yanzu, to su ma to dukansu dai ba za mu yanke musu hukunci ba. Duk wanda Allah ya ba, Allah ya sa mai taimaka ma ƙasar Ghana ne, ya taimaka ma mata da yara, mu abinda muke so duk wanda ya ci kai ya zubar da mu, ya rungume mu, mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya a duba bayan mu, mu kuma mata mu ma mu samu sana'a. Dama already Ghana dai muna da sana'a, amma a ƙarfafa mana gwiwa, a ƙara ba mu dama mu mata mu kuma mu fito a ga irin kamun lujayin.
To a irin yakin neman zaben da aka yi a bana a Ghana ɗin, kowa ya fito da kudirin da yake ganin shi zai zartar idan an Allah ya bashi sa'an hawa shugabancin nan. Wai sirrin kudurori kwaji ana tattauna duk da yake ku ɗan Ghana kuna zaune ne a Najeriya?
Takarar da ake campaign da ake yanzu gaskiya ya yi zafi, ya fi na kowane, domin Ghana na campaign ba taɓa zuwa da jini ba shi bana. Muna jin labarin muji kamar Accra nima an ci aikace kashe, sannan yankin Takima sai sa campaign ba ni gasa ya zafi. Wani ya fito da nashi, wani ya fito da nashi, sai sa muna ba su hankali don Allah su mai da hankalin su. Su biyun duka kowa ka magana mai kyau, kamar shi Juman kuma kan shi John Rahman Amina ka da shi tun tana assisting kan maganin wutar lantarki ne lokacin gaskiya an samu matsala, amma kuma gaskiya Allah hakika shi ma wani ya wuni gaskiya ko kaci shekara 8 ya gyara su abubuwa, amma shi ma akwai tankiya. Shi yasa wannan abin shi dai Allah ba mai rabuwa, sa dukan su wani ke fata.
Waɗansu muhimman matsaloli ne kuke ganin su ne suka sha muku kai a Ghana, wanda kuke fatan duk wanda Allah ya ba ya zama ya mai da hankali?
Matsaloli dai kamar na nan Najeriya da muke fama da shi, maganar tsadar rayuwa, to shi ne yake damun mutanen Ghana. Maganar kayan masarufi da ya hauhawa, to muna fatan shi ma ya sauka kamar yadda muke fama da shi a Najeriya. To a Ghana ma ana samun waɗannan matsalolin, to shi ne duk wanda ya hau muna son waɗannan kayan Allah ya saukar mana da shi. Na biyu kuma kiwon lafiya ma ya ɗan yi zafi ba kamar kaman wancan lokaci na baya ba, yayi zafi da kuma maganar ilimi.
Yayi zafi,
yayi tsadar rayuwa, yayi tsada da maganar ilimi shi ma yayi tsada, ba kamar rayuwan baya da aka yi ba. Yanzu ne yanzu ya canza. To muna fatan in Allah ya ba duk wanda Allah ya ba sa'a daga cikinsu, muna fatan a sako mana da wannan tsadar rayuwar na maganar ilimi da kiwon lafiya da kayan masarufi da suke hawa.
To kamar yadda kika ce matan Ghana ba mata ne ke zama a gida ƴanci ma zauna ba, suna kasuwanci. To wani fata ke shi idan duk wanda ya hau ya ci game da yanda zai tallafawa rayuwar kasuwancin matan Ghana da sauran matasa?
Abinda nake fata duk wanda Allah ya ba wannan kujera ya ci, ya janyo mata jiki. Yan matanmu wanda suka gama makaranta suna zuba a gida ba aiki, in aikin asibitin nan ne muna da su, kowane aiki dai muna da kowane da takaranta, su ma a janyo su a jiki, su ma a ba su aiki.
Kina nufin kaman ku waɗanda kuke kila Hausawan Ghana ko kuma wasu ƙabilu, kuna samun matsalar ɗaukar aiki ne saboda ƙabilanci?
Sosai muna samun wannan matsalar. To shi yasa muke fatan idan sun samu sun ci, yaran Hausawan mu su ma a sawo su cikin wannan aikin, saboda muna da wani manya-manyan asibitoci, in mutumin mu ya mutu kafin a bada gawan shi ma ba ƙaramin kuɗi za a zuba ba. Muna fata dukkan su cikin su biyun wanda ya samu ya ci, wannan kudin da muke zuba kafin a bamu gawa dan Allah dan Annabi a cire mana wannan magana da duk in kana ciwo ciwo yayi zafi aka ce an kai ka ji ɗan uwanka gaskiya tsoro suke saboda karshe mutumin ka in ya mutu sai an bi da to an bi sadaka sannan za a samu kudin da za a je a bayar a asibiti sannan a baka a bada gawan bawa
to ku kada yake wa ku duk kabilin Ghana
gaskiya an fi mu ma Hausawan mu an fi mu ma Hausawan an fi mana gaskiya dan haka muna fatan duk wanda ya samu wannan kujera ya duba mana tanan barayin kuma maganan kasuwanci muna son in aka jawo mata a jiki wanda take da karamin jari a taimaka a haɓaka mata a ƙara mata wani abu saboda ta tsaya da kafafunta don gaskiya matan Ghana ba ci ma zaune bane ko wace mace ka gani garin Allah ya waye gida ba kowa kowa ya fita neman hannun Allah abinda nake bukata kenan a mana a Ghana
kabilu muna da su kai kamar 57 zan ce zuwa amma wani suka fi mulki ko ne zan ce kudi na arzikin kasa na su ne kabila Ashanti kenan inda suke da manyan kasuwa kamar misalin da ke akwai na guda ɗaya ne ko zuwa biyu ko uku a guje ne sadar rayuwa farko shine duk wanda ba cikin su din nan abinda zai fuskanta kenan sadar rayuwa
wato ya samu muku mafita da hanyoyin da za a sauƙaƙa wa jama'a
sadar rayuwa domin daga 2020 da aka fara corona gaskiya duniya ta rikice ba wai ko abinda a duniya ne gaba daya da aka fara samun sadar rayuwa ina miki misali kamar last da naje gida lokacin cidon Roman kenan ina da 1 CD sai ta bi ta bani canji na biyu kuma kamar mu kuma maganin gangaren kamar da wani yarin ta fara gangaren kiwon lafiya kuma akwai matsala ko da yake su sun ba mu insurance in ka je kashi 100 zaka biya kashi 30 gwamnati zai biya ma kashi 70 kin gane abin da yake nufi an cace ki 1000 zaki biya da 300 gwamnati zai kara miki 700 kin gane abin da yake nufi to akwai yawa abinda wannan kudi naje yan uwa na duk naje asibiti abin da an baki magani zaki ji tsoro amma sai ka miki kudi kadan gwamnati za ta biya miki insurance abin nan amma masal kamar da wani yare ta fada kai sabon asibiti a ce dan wanka ya mutu to ana samu tanki a wurin nan ba mai fata wai don wasu mai mutu asibiti a Ghana yawa na uku kuma sai maganar tsaro kamata a dauki masa don mun ji labari cewa daga Burkina Faso arewacin Ghana wanda ke kan boda tsakanin Faga da Burkina Faso ya kamata a dana yawan shigowa wani lokaci shi sa duk wani hawa ya kamata mai da hankali shi a wurin
kafin abin ya gawarta
kamar abin ya shigo kamar da ka fara Boko Haram kadan abin zuwa abin nan daga wurin Faga Amale zuwa ya suna wurin kan wani boda ne su kamsu da Burkina suna yanku suna shirowa wuri akwai Busanga Busasi Mumfursi suke kan wani iyaka to duk wani hawa ya kamata kula da wurin nan sakon da zan ba su kenan
to kamar yanda wani lokaci a kasashen Afirka akan yi tunanin kamar akwai sa hannun kasashen Turai wurin tafiyar da mulki ko kuma sarrafa kasar shin a Ghana kuna da irin wannan tunanin
zai ce miki ko a'a ba duk wanne da kika san shi ya kai musu dama shi ne za su juya shi
Wannan kenan. Kafin mu ci gaba da shirin bari mu leƙa ƙasar Ghana inda wakiliyarmu a can Hawwau Abdulkarim ta jiyo ra'ayoyin 'yan ƙasar a game da zaben da fatar su ga wannan zabe da za a gudanar.
To mun shigo cikin mazabar Malata electoral area wanda ke cikin unguwar na Kokomile-mile daga cikin mazabar Ayawaso Central nan birnin Accra muna tare da Hajiya da Allah gabata mun da
Maryama Alasa
ku kai fa
sunana nana yawo
kai kuma fa
Masaudu
tambaya na farko shine shin cikin ku akwai wanda zai yi zabe
eh mu duka mun yi zabe nan
kin yi zabe
eh na yi
kai zabe kai fa akwai
maybe police ne nake cikin dubar yau
me yasa zaki zabe
me yasa dan yi zabe daya abin da yasa ake zabe in kai zabe aka cire shugaba yazo ya zauna kan kasa yafi wadanda suka je suka yi maka zabe yan kasan suka je suka yi maka zabe kazo ka zauna sabibi su kazo ka zauna kan kasa yafi ka duba kar kowa wani abu ya dame shi ni abu ya dame shi aka zo mazaunin ka kai ka tanye mishi
menene dalilin da yasa zaka yi zabe
ni sa dan yi zabe ni ina mi kamar president nan ke kai na yayi kokari pando ana ga kamar president sun zo suna cin kudi yana babai nan bai da kyau amma wangadi ko ya ci kudi ma abinai na ya bari kokari kowa ya samu riba kai don free education ne kawo nan yayi kokari sosai
malam masaudu kace zaben ma zai yu ba kai me yasa kake tunanin zaben ba
tin sun be move kuma kan da yafi move
ban ko su sun zo
haka
bari mu zo dan jam'iyya mai mulki me yasa ake su kan jam'iyyar
yayi kaman abinan ke kake sun wani bai su isa abinan wani bai su nan in zan abinan president nan ke yi yana da kyau ma don ba sun shi yasa an ce abin da yake yin bai da kyau isa abin nan zai yi duka
duk wani abin da yana burgewa ba ganin burge aja
to shugaban John Dramani Mahama maganan da ya kawo 24 hours economy in ya samu hanya ya zo kan mulki aka vote ya win insha Allah 24 hours economy ya yi aiki sosai
to da economy bai aiki ne
economy bai aiki sam economy ya bata ni sam na musamman yanzu kasuwa man kaje da 1 million 100 Ghana kasuwa kai abinci bai kai kwakwa lokacin yanzu 40 cedis
100 Ghana kwatankwacin dalar Amurka 10 kenan to rayuwar mutane dai yayi tsada
yayi tsada sosai kaya yayi tsada kullu yomi ana kare yanzu kudin daki ma kan shi da kudin daki yanzu sai room wanda suna high 25 3 million wanda suna high yanzu kai kaje kai aikin gwamnati an biya ka kaman mu doke shi kuma misali an biya ki kaman 20 million ko 10 million an biya ka
$100 ko $120
an biya ka yanzu ka zo ka cire kudin daki cikin ka cire kudin light bill cikin ka cire water bill cikin nawa zaka ba matanka
kafin mu zo wurin malam Masauda shi da yake ganin ma ko zaben ba zai bari mu zo dan jam'iyya mai mulki wai tattalin arzikin Ghana ya bata su suke ganin zasu zo su gyara kai a matsayin ka da zaka kare kuriya mai kake gani
batun 24 hour economy na shi ga yawa na ina tambayan kaman wani factories John Mama Ebudi wani companies Ebudi this way da shi 24 hour economy na shi ne ba mu understand yayi kama da go na yaka na aji isa nazo 24 hour economy na ya yake wanga magana duka kariya ne
ba kuna ku wani policy za ku dauki ko kuma wani mataki za ku dauki domin ku gyara tattalin arziki tunda su sun kawo nasu
eh mun fara kika duba television kina gana school suna ka gyara wadannan ka gyara diwa akwai baban muna kai hanyar nan za mu muna cikin kuma ko ya kai in zan muka zo power komai
Saudu cikin su wani mataki kake gani zai dace ma idan hankalinka zai saki zakai ka siya kai za
oh wow na hankalin zai saki dio na je for 24 hour economy do not read about 24 hour economy now MP NDC way back man da su zo su bude factories nan ba akwai factories nan ku
da za a zo a gyara
da zo kuma sai a implement ababai cinan kuma su ma suna da nasu ra'ayi kuma ra'ayin su nan kuma yana make sense
cikin su akwai ra'ayin da baka yi ra'ayi da su
oh cikin su deo nasu no ra'ayin su duka yana make sense amma ina decision nan yanzu haka ina duban RSTV maybe wani abu ya yi zo cikin mind nan na
yanzu haka baka shirya
yanzu haka ban shirya ba kura
so yanzu wani hanya zaka bi ka jawo hankali musamman wanda yanzu zai fara kare kuri'a ku ya ku fahimtar da me shi ya kamata yi wannan za
mu dai mun ce musu kamar su duba aikin da muka yi aikin kirki na muka yi su duba nai su vote muna mu continue aiki mu
Hajji Maryama a matsayinki na yar kasa da zaki ki zabe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki ke me zabe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki
to yanzu abinda dan fadi ne abinda nike son gwamnati in kafin 7th ya kai a yi zabe a cire John Dramani Mahama as a winner cikin kasan Ghana abinda nike son shi ma ya zo ne ya taba zauna ya taba yi yayi schools dewa da suka zo sun bar schools nan cikin daji ba su sun karasa ba ga shuka fatin sun bar duka cikin daji ba su suka komi ba sun da suka zo suka ce sun yi gwara ba su yi komi ba school free education nan da suka yi kudin da muka biye muka je muka sai kaya ma da shi sannan yaro ya je school ba wasa bane yanzu baka da wannan kudi taka free education da yaka bai ya je free education ya je zauna class kudi babban kudi aka je da shi aka je kamar 3000 4000 sannan
kina son ya ci gaba da wannan
da mu John Dramani Mahama in ya zo wannan babin nan duka ya cire cikin
school free
nan ne ya yi shi sosai ya gyara shi ya yi shi ya yi musamman iyayen nan su ji dadi don vote da muke zuwa yi mu je mu sa cikin rana ana vote a baka ke maka zo ka sauna kai yafi mu ma yan kasan mu ma mu ji dadi yafi mu ma mu ji dadi da wahalar da muke zo mu yi live mu tashi bar kwanan mu je mu yi live so fa ana da daki na ja tanje vote taje ta vote ina son ta vote man John Dramani Mahama family na duka sun vote da sannan son John Dramani Mahama in ya zo ya yi hankuri abinda kasan ke nema yayi muna yayiko ina nan dubon Lagos hospital shi yayiko ma shi schools kaman nan mu kai kasuwan wuri yayi biyu ya bar guda ya lose nan guda da wuri har yau ba su yi shi ba
kai me kake expect gwamnati yayi ka fada abu yanzu za ku kawo sabo so kuma duk da cewa ba me shine mataimakin shugaban kada yanzu in yazo me kake bukata shi gwamnatin da zai zo yanzu idan ka ce ka kada mai kuri'a amma sai ka na me zabe me kake so yi maka
aiki nan baban shi yi ne shi ne ya kamata zai continue
wane ne baban shi
baban shi ne Akufo-Addo
shi gwamnati mai ciye
baban shi kina isa aiki nan baban shi aji ya kai zai continue shi kai mu gaba mu je gaba ba yanzu za mu je baya kuma abin nan sister na ki gayawa about school fees first na muna sai kaya muna biyan school fees amma yanzu baban we mu cire school fees na sai kaya ka ba dia don kai fu yayi kama da ka duba dia
yanzu kai da kanka me kake son gwamnati ya maka idan ka zabe shi
oh yanzu abin nan nake so government nan eyi ne e duba kaya nan in ba wa miya yazo power ababai ne je bisa e duba su zo kasa komai kowa isamu
farashin kayayyaki da ya tafi sama kana so idan ba wa miya hau kan mulki farashin yazo kasa
ya kamata da e duba economy nan komai e zo kasa kowa isamu yake ciwa
kowa isamu sauki
cikin kowa isamu sauki cikin rayuwar shi muke bidan amma December 7 kafi a ce December 8 Bawumia is a winner
to kai kuma Malam Masaudu su gwamnatin guda biyu idan yazo aka sun bi me kake express yi koda ka ci da ɗaya ka zabe in John Mahama yazo me kake bukatan ya maka in Bawumia yazo me kake bukatan ya maka musan ka na dan kasa
wai na gan su bi nan duka sun tackle kan one policy kuma e bar youth in the moon and new one aji
matasa
new one aji matasa rough is an yezu a duba wunda di sa kowe samu sauki
okay shi kuma dayan fa
ba me kuma yezu kuma shi ma an yezu edu shi mai duba kan da youth dey duba
matasa
eduba batun matasa muna 60 years above su fufin batun wani shanin kidney da babai a duba san kana da ya settle komai
wato a duba bangaren kiwon lafiya idan yazo ke akwai wani gargadi da zaku yi muka karshen tattaunawar mu
ni abinda nake son fadi a matsayin Sayyidatu Maryam Alhassan sunan karshe nan da aka sani da shi baby ni abinda nake son fadi mutanen Ghana mulkin gada da yi ayi kokari kowa ya tashi masa ko kowai tashi youth duka su tashi su wato ma John Dramani mama
shi ne fito yayi zabe
kowai fito yayi zabe
ganin ka na karshe
matasan Ghanaians mutanen Ghanaians manya da sofofi duka December 7 kowai tashi da maza a ja vote ma one bisan nan
kai kuma fa magana kana karshe
eh magana karshe about peace election muna neman zaman lafiya da kwanciyar hankali na san an neme don both parties kowa an ja in batun peace an ya san peace dawa wanga
to madalla to Dr. El Harun masani ne kuma manazarci a game da siyasar kasashe na Afirka yayi mana karin haske a game da siyasar Ghana
saban da ke tafi a wannan satin a kasan Ghana yayi kama da tsarin zabukan da akai a America kasan Turai kasashe da yawa a nahiyar Afirka musamman a Najeriya kasan tana da jam'iyyun siyasa wajen 27 to inda yayi kama da shauran tsarin siyasun kasashe da yawa shine kasancewar jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi suke da tasiri a zabe da shugabancin kasan irin wannan kai kace zama akai aka tsara abin ya tafi haka yake a Ingila haka yake a America haka yake a France haka yake a Nigeria haka yake a Kamaru haka yake a kasashe da yawa a duniya jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi da tasiri a siyasa abin ban sha'awa shine cewa fitattun ƴan takarar shine tsohon shugaban kasa yana takara da wanda suke kan madafin iko to wannan babban al'amari ne babban abin la'akari shine cewa wannan siyasa da ake ta yi ita wannan demokradiya da za a yi zabe a Ghana ke tafiya akan ta abin damuwa shine idan aka yi wannan zabe aka kafa gwamnati shugabannin sukan gaza warware matsalolin da kasan ke ciki ne yanzu irin tasirin da bankin duniya yake da shi a Ghana da Najeriya amura da yawa sun rikici rayuwa ta yi tsananta fatara ya karu koke ya yi yawa zai yi wahala idan kowanne ne ya ci a cikinsu a yi sa rai cewa za a iya samun canji rashin tsari na sa ido a yadda ake saida kayayyaki a kasuwa, da kuma yadda darajar kuɗi yake karewa, da kuma ya zamana ba doka wanda ya laifi a hukunta shi. To duk wanda ya kafa gwamnati idan ya kokari ya sa ido akan ana saida abubuwa akan tsari akan ka'ida, ya kokari ya daidaita kuɗin ƙasa, ya zama ana amfani da doka wanda ya laifi abinda doka ta tanada a hukunta shi akai, to wannan shi zai gyara ƙasa, ba Ghana ba, shi zai gyara kowace ƙasa da nahiyar Afirka.
Bari mu shiga madafa don jin abin da muka zo muku da shi yau. Muna tare ne da Hadiza Ahmad wacce za ta kawo mana girki irin na mutanen Ghana. Malama Hadiza, me za mu girka ne?
To za mu girka soyayyen taliya ne irin namu na 'yan Ghana.
To da me muke bukata an zamu wannan girkin?
To muna bukatan taliya da man gyada, sinadarin ɗanɗano, da kayan miya da kifi, bushashshe ko gashashshen kifi.
To ne irin taliya muke nema, irin ta murji ko ko ta?
A taliya ta kanti. Da ita ake.
Ya zamu gabatar da wannan girkin?
To yanda zamu gabatar da wannan girki shine in kika dauko tukunyanki, ki riga kin kunna gas ko kurfot ne ki daura tukunya, sai ki dauko man gyadan da zaki iya girkin taliyan da shi. Kin san taliya baya son mai sosai. Sai ki daura man gyadan akan tukunyan, sai ki daura tukunyan akan kurfot. In man gyadan ya danyi zafi ya fara soyuwa, sai ki kakkarya taliya, ki karya ta kamar guda biyu, saboda gurin juyawa za ta rushewa, sai ki karya ta guda biyu, sai ki sa a tukunya ki ta juyawa.
Wato kowane irin yadda da tsawon ta din nan,
kwabi
kawai zan raba ta.
Kawai zaki raba ta. In kika raba ta biyu, zaki sa ta a tukunya tunda man gyadan na ciki, sai ki ta juyawa, ki ta juyawa, zaki ta ga tana zama brown. Sai ta danyi brown.
To man da yawa zan sa tunda kin ce soyawa zai.
Iya man da zaki soye, zaki girkin taliyan da shi zaki amfani. Wani ma yana soyawa babu man gyada. In kika gama soyawa, kika kwashe taliyan, sai ki kawo kayan miyan da kika riga kika yi grating.
To wani irin kayan miya muke bukata?
Kayan miya zaki sa tattasai ne da tarugu da albasa, shi kadai ake bukata, ba tumatir a ciki. Shi kadai ake bukata. In kika kwashe taliyan ta riga ta soyu, sai ki dauko kayan miyan ki zuba a ciki. Kayan miyan ki ta dan soyu, sai ki tsaida ruwa, sai ki sa sinadarin ɗanɗano. Yana fara yi, ki zuba taliyan ki, ga gishiri kin riga kin sa. Gishirin amma ɗan kaɗan.
To za mu iya sa irin wa'innan spices ɗin, wato kayan ƙamshi na girki na zamani?
Eh, wani yana so zai iya sa, wani kuma in bai so ba zai saka ba. To sai ki zuba ruwa na tausa, sai ki zuba taliyan. Taliyan kina zuba taliyan, kin gyara kifin ki soyayye ne ko gashashshe ko bushashshe, sai ki kina zuba taliyan, sai ki zuba kifin. Sai ki sai in ya nuna zaki ga ya baki kala mai kyau.
To shikenan an gama. Hasa ya tsaya fita ba magana.
Saboda dai.
To kin san dama ana muku kirari musamman matan Ghana cewa kun iya girki.
Gaskiya wannan ba ƙarya bane kam.
To mata sai ku gwada.
To duka abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu Binta Ibrahim da kuma dokacin waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin, sai Julie Leathers Gresham da abokan aiki mu a nan muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.